رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وامسل مي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا وديا الله سبحانه وتعالى ميكوم ديساكي هذا مؤلم ونلانا تليتنين يودي ainihin 22 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1436 wanda kuma ya dace da 15 ga watan 12 miladiya 2014 wannan darasi namu na yau shine darasi na 22 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nabiyur Rahma siratun wa durusun wa ibar idan ba manta ba darasin da ya gabata na satin da ya wuce mun yi bayani akan wato bai'a bai'atul aqaba athaniya wanda mutanen Madina suka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma irin kudurori da aka gina wannan ainihin tattaunawa ko haduwa akai wanda mun kammala wannan darasi an ambaci no qaba daga cikin al-Khazraj da kuma al-Aws wanda aka ambata mana su 12 yau zamu tashi durusun wa ibar darussa da kuma abubuwa na idina wanda ya kamata mu kalato mu amfana da su a cikin wannan darasi malam yace tatabbu'ur rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallama linnas bibiya da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi dinga yi wa mutane fi manazilihim a gidajensu wa aswaqihim da kasunninsu ashara sinina har tsawon shekara 10 yakshifu lana wannan yana kuranye mana ma'ana yana nuna mana madal juhudi wattab matukar kokari da kuma irin wahalhalu allazi badalahu ar-rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan yana daga cikin wato abubuwan da Arabawa suka yi su ayyasu kawo masadir guda biyu sai su kawo abinda dayan su yake yin ta'addi da shi wato ma'ana a ce madal juhudi allazi badalahu shi kuma at-tab allazi kabadahu wato kenan yana nuna mana matukar kokari wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi da kuma wahala wanda ya zama ya fuskanta mana al-jahd alladhi badalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama kokarin da manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi fi da'awatihi a cikin wannan kira nasa wa mada sabarihi kuma wannan bibiya da ya tayi ba dare ba rana a gida da waje da sanyi da damana da zafi da goshi da yunwa to duk wannan yana nuna mana matukar hakurin sa wa muwasalatihi lil amal da kuma yanda yake sadar da aiki da aiki ma'ana ya sadar da aikin muni zuwa dare aikin dare kuma ya hada shi ma da na safe ma'ana babu wani lokaci na hutu da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga cewa zai iya samu muddin dai yana so mutane su yi addini wa adamil ya'as da kuma rashin ɗebe tsammani shine yanke kauna min salahin nasi daga gyaruwan mutane wa hidayatihim da kuma shiryarsu wannan haka ya kamata kowane musulmi ya kasance a cikin duk abin da zaka yi musamman na kira zuwa ga Allah kada ka samu sanyin gwiwa kada ka samu gajiyawa kada ka samu kosawa a lokacin da muka yi tafsirin suratul naml mun ambaci halaye na tururuwa da suka kai wajen 11 wanda kowanne ɗaya daga cikin gashin kansa yake wanda ya kamata a ce dan adam ya dauki darasi a wajen wannan dan kwaro dan karami daga cikin abin da Allah ya yi wa tururuwa akwai rashin yanke kauna akwai rashin gajiyawa akwai rashin kosawa akwai rashin ganin cewa abu ba zai yi ba wanda mun sha buga misalai akan irin waɗannan abubuwa abu na biyu la yastawhishu min alhaqi kuma mutum kada ya ga kewa a wajen wato gaskiya liqillati salikin saboda karancin wanda suke shiga a cikin ta Allah ke cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Annabi Ibrahim alaihi salam idan muka duba rayuwarsa shi kadai ne ya tashi yace duk abinda mutane suke ƙarya ne maguzanci ne mushrikanci ne lalle a dawo ga Allah. Allah yace kana ummatan qanitan, shi kansa ya kasance kai kadai gayya ne, al'umma ce mai cin gashin kanta, kuma shugaba ne wanda yake anufin abun koyi. Wani da dama abin da yake damunsa a furka ta fuskar addini sai ya duba ya ga cewa ina majority suke, shi in dai ya ga majority ya ga kuzum mutane to nan ne daidai. Mukan fada irin wannan gabar, idan ka ce zaka duba dandazo to idan ka je irin Turai da America sai ka daina sallah, domin dandazan ba sa yin sallah, kuma duk abin da zaka dubi yin alqur'ani walakin aktharan nas la ya'lamun walakin aktharan nas la yu'minun la yashkurun la yaqilun. Haka Allah ke tazanawa, mafi yawan mutane ba sa ganewa, ba sa gode ma Allah, ba su da hankali, sai ce wa qalilun min ibadi yashkur, kaɗan ne daga cikin bayi wanda suke gode ma Allah subhanahu wataala. Saboda haka kenan ba a gane gaskiya da yawan adadin masu binta sai daidai dalilai na shari'a, kaza da ake yi mai madogara, kaza da ake ina ya samu hujja, wannan taka ake gane gaskiya. Amma muddin ka ce zaka duba kaga cin idan an yi yawa to lalle can daidai ne, idan mutane sun zamo kadan to lalle wannan ba daidai bane ba, to wannan ba dabi'a addinin musulunci bane. Shi yasa aka ce la yastauhish min alhaqi, kada ya ga kewa dangane da gaskiya, liqillatis salikin, saboda karancin masu bin gaskiyar. Sai ce wa hadha ad-dinu, wannan addinin musulunci, sayumakkanu fil ardi, tabbas za a tabbatar da shi a ban kasa, walau ba'da hin, koda ku bayan dan lokaci ne. Kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yadda ya taso shi kadai, suka zamo su biyu, suka zamo su goma, suka zamo kaza, har suka zamo al'umma mai cin gashin kanta. Abubuwa suka zo lokacin da mutane suka kunzumu a wajen neman duniya, suka ci baya, suka lalace, aka mamaye su, aka fi karfin su, aka danne su. To wannan ba shine yake nuna zango na karshe ba, kamar yanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cewa karshe dai shine na masu bin Allah. Duniyan nan Allah sai ya tsarkake ta tsaf, ta zamo cewa bayin sa na kwarai sune suke miƙe kafa. Duk wani arnanci, duk wani takadarci, wallahi ka tabbatar da cewa yanda babu shi ya faru kuma Allah sai ya ga bayin sa. Kawai dai Allah yana jarraba bayin sa. Allah yake cewa walau yasha Allah lan tasala minhum, lokacin da Allah yake maganan jihadi yace da Allah ya ga dama kawai sai murtsike arna gaba daya. Amma me yasa aka ce wancan ya dauki kansa kare, wancan dauki mashi, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, kawai Allah subhanahu wataala yana so ya jarraba sashe da sashe ne. To haka rayuwa ta addini take, duk yadda addinin musulunci aka matse shi aka kai shi bango, to akwai lokacin da zai maido martani kuma sai ya dangana da alkiyama. Yace fa galiba kiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, ya wanzu 13 sana, shekara 13 yutaradu bi makka, ana korarsa a makka, wa yuhadharu minhu, ana tsoratar da mutane dangane da shi, ko bako zai shigo, mun ambata bako in zai shigo za a tare shi bakin gari a ce to a hirdinka da marayi gidan Abdul Muttalib, yaro ne mai kaifin baki, yaro ne mai iya magana, yaro ne mai dadin zance, in ba kai hattara ba sai ya janye ka, to za a dinga gargadan mutane ana tsoratar da su su yi hankali da shi. Malin yace falam yatarrak ila nafsihi li asu, amma wani dai bai tsammani ko yanke kauna gaba dai bai taba darsuwa ma a cikin ransa ba, min al-intisar, daga cewa Allah zai bashi nasara. Waja'ahu nasrullah, kuma sai taimakon Allah yazo masa, min ahli madina, daga mutanen Madina. Sai malai sai falittihadu, zalunci da tursasawa, wal mulahaqa, da cin dunduniya, la tusnid da'i, ba sa mai da akalan mai kira zuwa ga Allah baya, ma'ana wannan ba ta karkatar da mai kira an da'awatihi daga barin wannan kira da yake zuwa ga Allah. Wala tamna'u min istijabatin nasila, kuma wannan ba zai hana mutane su karba masa ba. Mu da muka san abubuwa da dama, na san cewa duk wanda ya ga rayuwar sunna 1980 ko kace ma tun daga 79 1980 81, wallahi zaka rantse ka ce sunna kila ba za ta kai labari ba, babu sharri da ba'ayi ba, a zo a jikin bango azana jaki da kan mutum sai dan izala ne da ya mutu aka tono shi a sai an samu dan izala yazo ya biya uwarsa nono ina ne a sai a Gombe ne in ka je Gombe ne a sai Kano ne in ka je Kano a sai Kaduna ne in ka zo Kaduna sai Sokoto ne fa abinda ba a yi ba na sharri a sai wani yazo ya ba babansa rago ya ce ya rama masa ragon sunansa duk wannan wai dai sharri ne a kore mutane to shi dan Adam wani lokaci duk lokacin da kake so ka bata abu shi kuma zai ce bari zai gano Allah ji kan malam gumi yake cewa duk mai fada da addini shi ka taimaka mai yace inda an yi shiru to wani ba zai mai da kai ba amma da ka ce wani ba na kwarai bane sai ce bari in taho in gane to da yazo ya ga na kwarai da shikenan kun yi sallama da wannan din ku to haka rayuwa take wallahi sharri da akai a garin nan kawai da ana recording din sa kaji shi da kunnon ka zaka yi mutukar mamaki wato Allah da ikon sa ba ma wannan ta yi ba ina da tun har wajen layin ti wani abu kai matasa da muka ce su zauna gidan kulliya wani lokaci suka ce gaskiya suna so su zauna amma an fada musu cewa za a cike tsofaffin rijiyoyi na kwana jaba da burger da dukkan wani dan izala za a karkashe su a cike tsofaffin rijiyoyi da su shi yasa ba za su iya zama ba wallahi an sha wannan amma yanzu har an daina wannan mafarkin to shi yasa ya duk abin da zakai kamar yadda muke fada yi dan Allah kada kai dan ka burge wani ko dan ka ba wani haushi a'a kai dai kai dan Allah mudin dai wannan abin gaskiya ce to saboda haka yake cewa wannan ba zai hana mutane su karba ba duk wani abu da za a yi na kafar ungulo abu na uku at-tafkiru fi ikhraj ad-da'wati min al-hisab tunani domin fitar da kira zuwa ga Allah daga kangi alladhi yadribuhu alaiha ada'uha wanda magautan kira zuwa ga Allah wato ainihin suke dorawa akan da'awa din ya zama sun kulle ta wa fakkil khanaqi anha da kuma debe makara da aka yi mata wato ma'ana kaman malam anan yana fito da da'awa ta wani abu ne wanda aka kama wuyansa aka magare kuma aka sa shi wani wuri aka kulle yace falaqad kana zalika domin wannan tunanin na fitar da kira zuwa ga Allah daga kangi to wannan ya kasance huwa shugul ansar ash-shagil shine aikin mutanen Madina wanda yake mantar da su daga kowane irin aiki idan ka ji balarabi yace ash-shugul ash-shagil shine aikin da zai mantar da kai daga kowane aiki to su mutanen Madina tunanin su kullun ya za a yi kira zuwa ga Allah ya kai gaci ya za a yi abubuwan addini su fara da ko ina a san su yace wa hammahumul ladhi yanamuna alai kuma shine tunanin su wanda suke bacci da shi wayasihuna ma'ahu kuma su tashi daga bacci da wannan tunanin ma'ashuhuri bil mas'uliyya tare da jin wato ainihin responsibility akan mutum ya dinga ji akwai wani nauyi kullun akan sa wa illam yutlab minhum zalik dadda ba an nemi sai sun yi wannan ba ma'ana ka dinga jin cewa ni din nan wani zakada ne na addini kamar yadda muka shafa da bayin Allah ko sana'a zakai ka dauka kai wakilin addinin musulunci ne kafinta ne kai ka ji cewa wannan kafintancin da nake dan kada musulmi su nemi kafinta su rasa saboda ka dole in tsare wannan aikin tela ne kai bakanike ne kai duk kowace sana'a kake ga cewa kai wakilin musulunci ne a wannan wajen to sai ga cewa kana samun taro da kobo kuma kana samun ladan Allah subhanahu wataala to wannan shine ainihin kullun tunanin su ko da duk da cewa ba a dora masa wannan aiki ba a wannan lokaci malam yace haythu inna hajarad da'iya ta yadda wato zagaye shi mai kira ya zama ainihin an shingace shi wa man'ahu da kuma hana shi miƙe kafa wal hazar alaihi da kuma dafaibaye shi shine a sanya shi a cikin shinge madarratun bil mad'uwina wannan cutarwa ce ga su wanda ake kira zuwa ga addinin aksara min ad-da'i sama da shi mai kira zuwa ga addinin ma'ana duk lokacin da aka ce ga mai kira zuwa ga Allah an kai shi gidan kurkuku an kulle shi an sa mashi ainihin takunkumi a baki to ko da gani ana ganin ya cutu su wanda ake kira sun fi shi cutuwa saboda me saboda shi akalla yana da ilimin addini gurgurdan iko wayancin mutane su ne suke amfana da abin da yake yi to zai idan aka sa shi gida aka kulle na tabbata da cewa Allah zai iya bashi ladan kyakkyawan niyyarsa domin niyyarsa inda ya fito ya kira zuwa ga Allah shi kuma wancan da aka haramta masa jin wannan abubuwa kaga shi ya ci baya to kenan ashe duk lokacin da aka ce an hana mai kira zuwa ga addini kira zuwa ga addinin ba shi kadai aka cutar ba an cuci wanda ake kira sama da shi wanda ainihin yake kira din lidha qalu saboda haka ne ma mutanen Madina suka ce hatta mata na tarku rasulullah yau har yaushe ne zabin manzon sallam yana jin tsoro mun karanta wannan a baya yazo yaushe zamu barshi yana jin tsoro ana korarsa ana fafararsa yana shiga cikin duwatsun makka yana hawa yana sauka mun karanta wannan idan kuka duba shafi na 82 mun ambaci wannan darasin da ya gabata abu na hudu yace mufarakatul ahli wal aqarib wannan darasi ya nuna mana rabuwa da kuma raba gari da iyalai da kuma makusata idza asbahu yayin da suka wayi gari akabatan fi tariqid da'wa suka zamo dutsen tuntubi akan hanya ta kira zuwa ga Allah duk lokacin da wani makusacinka ya nuna cewa shi yana kyamatar addini baya son kira zuwa ga Allah baya son bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ka raba gari da shi a wannan harkan wannan bai sa ku bata zumunci ba a matsayin san dan uwanka zaka iya ziyartar sa zaka iya taimaka masa da abin da ya kamata ka taimaka masa amma dai ba za ka shiga shirgin sa ta fuskan addini ba abu na biyar hirsul rasuli sallallahu alaihi wasallam alal hijrati ila almadina a wannan darasi da ya gabata mun ga tsananin kwadayi na manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi na yayi hijira zuwa madina ma annahu fi izzin wa man'atin min qaumi tare da cewa yana cikin daraja da daukaka da kuma bada kariya na mutanansa li'anna al-amn alladhi yas'a ilayhi sallallahu alayhi wa sallam domin amincin da manzon Allah yake gaggawa yake kokarin zuwa gare shi huwa al-amn lid-dini shine amintar da addini da ainihin inganta addini da bashi kariya la lin-nafsi wal-badani wal-ahli ba wai ba kai kariya ko jiki ko kuma ainihin iyalai ba da a ce manzo sallam zai ga dama ya zaman sa a makka babu wanda zai lakuce masa hanci domin sun yi tsaya ta kun hamma sun hakura kamar yanda muka ce kun ga Abbas da shi aka zo wajen wannan sulhu ko kuma kullayar jejeniya yace to idan za ku iya bashi kariya ko a yi tafiya da shi amma idan ba za ku kare shi ba to yana nan a cikin daraja da kariya babu wanda zai cutar da shi a cikin mutanansa to kun ga inda shi yake so kawai ya huta ya zauna lafiya sai zaman sa kawai a cikin mutanansa to amma addinin yake so ya miƙe kafa addinin yake so ya kai gaci ya zama yaya ya kai duk inda ake bukata shi yasa ya hakura da inda aka haife shi inda ya saba inda ainihin aka binne cibiyar sa ya tafi buri mai nisa ba kwanguri wanda bai sani ba abu na shida ittikhad jami'il ihtiyatat wato rikon dukkan abubuwa na kaffa kaffa li himayati da'wa domin kare kira zuwa ga Allah wa du'a da kuma su masu kira zuwa ga Allah din to wannan riko da yin kaffa kaffa din la yunafi tawakkul baya kore dogaro zuwa ga Allah kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da zai tattauna da mutanen Madina sai aka tsara cewa a bari sai dare ya tsala ta yadda kafa ta dauke babu wanda zai yi tunanin ma za a zauna a wannan lokacin suka je suka tattauna komai ainihin a cikin sirri domin daga cikin abubuwan da malamai suka ambata a wannan gabar mutanen Madina sun zare kan saka ne suka ce ya ma'aikin Allah mu da zaka ba mu damu mu dauki mataki akan Quraisha mu koya musu hankali sai manzo Allah ya ce lam Umar zalik ba Umar sai da in yi wannan ba saboda ku ce ku sha'anin ku kenan wannan yana nuna mana addinin musulunci ba addini bane na talla da rayuwa ba addini bane wanda kullun yake so a kashe wancan a zubar da jinin wancan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine yafi kowa dogara ga Allah shi yafi kowa tabbas din taimakon Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ya bashi taimako amma kun ga lokacin da aka je yakin za a tafi yakin Uhud manzon Allah ya sanya sulke guda biyu domin ya nuna al-akhdh bil asbab ya nuna yadda ya kamata a yi kaffa kaffa da a ce a kashe musulmi a zubar da jinin su a tsuntsuke gabobin su shine abinda addinin musulunci yake so to sai a ce yakin da ya kamata a yi alfahari da shi shine yakin Uhud domin shine yakin da aka kashe sahabbai 70 amma idan muka duba yakin da aka fi cira wa tuta ana alfahari da shi shine yakin Badar wanda aka kashe arna 70 musulmi 14 katal aka kashe saboda ka addinin musulunci ba so yake a dunga kashe iyayensa a dunga rasa musu da gabbai ana kore su daga gidajen su ba wannan ba shine abin da addinin musulunci yake so ba shi yasa kun ga lokacin da Allah yake bayani akan abin da ya shafi yaki domin dauka addini sai Allah yake cewa wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib duk mutumin da yayi yaki domin addini ya ci gaba Allah sai ce fayuqtal sai aka kashe shi aw yughlab ko kuma aw yaglib kai ko kuma ya zama yayin rinjaye me wannan aya take nuna mana kaga aka ce ko ya zama an kashe shi ko yayin rinjaye ashe lokacin da aka kashe ka kai aka rinjaye addinin musulunci yana so ya tsame ƴaƴansa daga kowanne irin hatsari kun ga lokacin da aka je yakin mota manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba da tuta ga Zaid ibn Haritha cewa shine komandan farko yace idan an kashe shi to sai Ja'far ibn Abi Talib idan an kashe ta Abdullah ibn Rawaha an kashe wayannan mutane guda uku to Khalid ibn Walid sai ya karbi wannan tuta ba tare da an ainihin nada shi ba da yaga wannan yakin babu riba bai ce bari mu yi shahada kuda ba in yaso duk an murtsike mu gaba daya a'a sai ya san yanda ya janye sahabbai ya sulale da su ya zama ainihin sun tsira to shi sa za ka ga duk tarihin addinin musulunci inda duk ga musulunci ya je ya kai farmaki yayi yaki ba wai yayi wannan dan ya nuna kwanji ko dan cin zali ko dan ta more ba a'a sai wanda suka zo suka kawo kafar ungulu ga da'awa ta addinin musulunci duk mutumin da bai yi musulunci ba kuma bai yi wa musulunci kafar ungulu ba ba ruwan musulunci da shi me yasa manzo Allah ya zauna da yahudawa a Madina ga yahudawan banu quraiza ga banu nadir da banu kainuka sun ce ba za su yi musulunci ba amma ba za su ci musulunci ko ada kai da su a cuci musulunci manzo Allah ya ce ku yi zaman ku manzo Allah ya kyale su da sai addinin musulunci so yake dole kowa sai yayi shi to sai a ce ko dai musulunci ko takobi to amma manzo Allah sai ya dinga kulla kawance da wanda ba sa addinin musulunci kuma ba za su ci musulmi ba saboda haka su zauna sai duk abubuwan da suke yi kai bal musulunci ma bai yadda a zo a rushe wajen bautar wani mai bauta ba ko coci ko ainihin abinda ya shafi dakin bautar yahudawa musulunci bai yadda a zo a rushe masa ba abinda kawai ba a yadda ba ya zo ya dinga yada abubuwa na fitsara na addinin sa a cikin musulmi wannan shine abinda ba a yadda shi ba ko ya zo ya ce shi ba zai yi musulunci ba kun bai yadda musulunci miki kafa ba to anan ne za a dauki mataki a kansa to shi yasa addinin musulunci kullun yana yin kaffa kaffa da rayuwar ainihin yan cikin sa yana kare mutuncin su wanda ma baya yin sa sai a kare mutuncin sa muddin dai shi ya kare mutuncin addinin musulunci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yazo ya kashe kafirin ma da ake zaman amana da shi manzo Allah yake cewa ko kamshin aljanna ba zai ji ba ku duba ba wai musulmi ya kashe ba kafirin da aka kulle dinin zaman lafiya sai wani ya je ya fake shi ya kashe shi manzo Allah sai to wannan ko kamshin aljanna ba zai ji ba bala zina ya shige ta dan a nuna cewa addinin musulunci addini ne mai dattako addini ne wanda ya san ya kamata wanda yake so a bar kowa ya shiga addinin da zabin kansa shi yasa aka ce la ikraha fi din babu tilin sawa sai dole sai ka zo kai addinin musulunci kat tabayyana rushd min al-ghay domin shari'a ta bayyana mata ya bayyana ka zaba kai da kanka to yini wani ya ce a to me yasa aka ce a kashe murtaddi musulmin da ya ridda ya bar addini aka ce a kashe shi to ai wannan matsala ne a cikin zamantakewa ta musulunci domin duk wanda ya zo ya yi addinin musulunci sannan ya bijire masa to zai je kuma ya zuga wanda ba sa musulunci ya bata addinin musulunci a wajen su ya ce ai addinin nan ba addinin kwarai bane shi yasa ni ma na fito duk wani mai shirin shiga a cikin kuma ya hakura saboda na je na ga cewa ba daidai bane to kun ga wannan zai zama matsala shi yasa addinin musulunci ya ce to wannan ba shi da amfani a rayuwa gara a kawar da shi daga ainihin ban kasa ina fata mun gane to saboda haka dai ashe addinin musulunci yana son kaffa kaffa da rayuwa ba ainihin mutum yaje alkafira ba yace ainihin kawai shikenan komai ta fanjam fanjam amin abu na bakwai yace alwudu was saraha wato fitowa da abubuwa karara da kuma yin su ware wake indal muahadati yayin kullu alkawari awal muakada ko kuma wato kulla wani kuduri alada watan akan kira zuwa ga Allah wa kada bayyana rasul sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi ya bayyana lil ansar ya bayyana wa mutanen Madina ma yutlabu minhum abinda ake nema daga gare su hatta yakunu ala bayyinatin min amrihim domin su zamo akan hujja ta al'amarin su kun ga manzon sallam sai da ya fada musu in ba ku manta ba ya fada musu to lallai su zama ainihin sun ba shi kariya kamar yadda su ba ƴaƴansu da matansu kuma su ciyar ko a lokacin samu ko a lokacin rashi duk dai manzon Allah ya fada musu ainihin yadda abubuwa suke bane sai fa lam yakun mustaqillan li adadihim manzo sallallahu alaihi wasallam bai zama wanda yake ribanta yawan su ba wa uddatihim da kuma ainihin karfin su na kayan fada fa yastura anhum mushkilatihi ya zama ya boye musu matsalolin sa allati tamurru biha da'watuhu wanda kira zuwa ga Allah zai bi ta kan wannan ya shude manzo Allah sai da ya fada musu to wannan addinin ba addini ne wanda yake mai wahala dole sai an fuskanci matsaloli dole duk wanda baya yin sa sai an raba gari da shi manzo Allah sai da ya fada musu bai boye musu komai ba bal awda lahum kullama yahiffu bihi a manzo Allah ya bayyana musu duk abin da yake kewaye da shi min makhatir na darruka da abubuwa wanda rai baya so kenan wannan yana da matukar muhimmanci dukkan mutumin da zai zamo zai shiga addinin musulunci ko kuma ya shiga addinin musulunci kana son taimakon sa da agajin sa to idan akwai wasu abubuwa da kasancewa zai zama matsaloli ta fuskar bada wannan taimako fada masa idan yaji zai iya yayi in yaji ba zai iya ba ya kauce wani yayi yace abu na bakwai sur'atu istijabatihim a cikin wannan darasi da ya gabata mun ji gaggawa karbawar su ma idrakihim tare da ainihin ruskar su ma'ana fahimtar su hajamal khatari duk da cewa sun fahimci girman hatsari allazi sayahul bihim wanda zai sauka wato ainihin gare su to wannan gaggawa karbawa da suka yi duk da sun san za su iya cutuwa za su iya ainihin rabuwa da ƴan uwansu dalilun ala tamakkunil islami dalili ne da yake nuna kankamar addinin musulunci min qulubihim a cikin zukatansu wasta idadihimul kabir da kuma babban shirin su lil badali domin sadaukar da kai wal adha da kuma bada dukiya min ajalihi saboda addinin musulunci idan ba kuma ta ba lokacin da aka so macafa ɗaya daga cikin sabbai as'ad bin zurara ya zumbure ce a ku saurara ya kamata ku san cewa addinin nan fa to jallahi ne da dukkan wani ainihin wanda bai shigo shi ba kuma rabuwa da ainihin duk wasu manya ne kuma ainihin taran kaifin kan sakali ne saboda ka duk wanda zai mubaya ya san cewa ainihin zai yi akan wannan abu na tara hajatu da'wati ila ar-rijal an-nasirin laha lallai anan zamu gane addinin musulunci yana da buƙatar mazaje wanda za su taimaka ma addinin musulunci kun ga Allah da kansa yace manzon Allah huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine ya karfafe ka da agajin sa da taimakon sa kuma ya karfafe ka da mu'minai domin manzon sallama shi kadai yake daukar sakali tafi ainihin jihadi ba akalla ko da shawara to mutum yana buƙatar wanda zai zauna da su ya tattauna da su akan me ya kamata a yi to addinin musulunci yana buƙatar mazaje tsayayyu wanda ainihin za su dauki gabarar sa abu na goma malam yace yajibu tawakku aswa'in nata'iz dole ne duk mutumin da ya shiga gabara musamman ta kira zuwa ga Allah ko kuma yana tsakanin mutanen da ba sa musulunci ce shi musuluncin zai yi to dole ya dinga wato ainihin sa rai da sa tsammanin faruwar abubuwa munana a shine tawakkui aswa'in nata'ij wato aminan sa ran faruwar sakamako mafi muni wa ardiha ala jami'il musta'iddina da kuma bidirar da wannan ga dukkan wanda suke da shiri lizzabbi an hadha din ga wanda ainihin za su bada kariya ga wannan addini ma'ana lokacin da ka shiga addinin musulunci a cikin wanda ba sa addinin to kada ka dauka cewa tabola bosun mulqalau ai ana cewa wai mace ki lafiya baka lafiya dan kallo lafiya mai wasa lafiya wato wai dan ka mai wasa da mutajin tsumma a kada ka dauka cewa za ka yi sunna amma kuma sumul qalau ba tsangwama ba yarfe ba sharri ba komai kawai ya zama kowa na son ka a'a kai ma ka san ba zai yi ba wanda yafi kowa daraja a wajen Allah wanda yafi kowa hakuri da hikima sai da ya fuskanci bacin rai da dukkan abin da ba a zato to ashe kai min babi aula nema min babi aula malai yace dole ya zama ana wato zaton haka zai yi hatta ta tamayyaza sufufu awwalan har ya zama sahu da layi da bangare ya zama ya bambanta ma'ana musulmi tsantsa da kuma wanda suke ainihin arna tsantsa kun ga shi yasa kullum malaman sai da suke ta a zaman makka shi fi kowane zama dadi duk da wahalar da aka sha saboda makka ba munafiki ko daya ko dai tantagariyar arne ko kuma tantagariyar musulmi to wa zai ma munafinci a makka me za a yi munafincin don in ka duba musulmin nan gabaki ɗayansu nawa ne wanda suna akan kaya suna kan kaifin kan sakale to anan in mutum bai da zai addinin ba rufa rufa me zai yi kawai sai zai arnancin sa tunda sune majority to shi kuma arne dama ya ware kan sakalin sa bai shakkun kowa to saboda haka dole ne ya zama mutane an faɗa musu addinin nan ga irin nauyin sa ga irin ayyukan da suke tare da shi domin ya zama ainihin an yi tawari ويقطع الأذر كما أنفن أينكي هندري على المتخاذل daga mutum wanda yake mai nokewa mai yarbar da ƴan uwansa wanda bashi basu hadin kai wayakunu takhatitu daqiqan kuma dole ne tsari ya zamo ainihin zuzzurfa ma'ana wanda yake wato ainihin mai wato mai cikakken tsari aka ce daqiq abun da yake mai zurfi mai ainihin kyakkyawan tsari wala yuti ahadun albay'a wani ba zai zamo yayi taffa ba illa wa indahu alqudratu alwafa face sai idan yana ji a zuciyarsa yana da ikon cikawa biha da ita wannan taffa din ma'as sabri ala tabi'atiha tallace cewa zai yi hakuri ga dukkan abin da zai biyo bayan wannan taffa da zai yi ai yanzu ne ake dauka komai bagas arha abu na 11 as-sa'yu li tamkini ad-din wannan darasi ne gabata ya nuna mana kwazo da kokari da ya kamata musulmi yayi domin tabbatar da wannan addini fil ardi aban kasa la li tamkini al-ashkhas ba wai tabbatar da mutane da ba su gindin zama ba wali hadha kana ad-daman al-wahid shi yasa ma ya zamo lamun cewa kwaya dai tal li al-bay'a ga wanda suka yi wannan taffa a ce al-janna cewa al-janna ce raban su kenan duk abin da za su fuskanta su sani cewa ba wai asara za su yi ba kenan ashe duk kokarin da za a yi ba wai a gina suwa ne sanu a addini za a gina Allah shi ke gina bayin sa fala mansiba mallan yace babu wani matsayi wala wizarata sannan babu wani abubuwa da za a bada na wata ma'aikata a ce ministan kaza ko commissionin kaza ko shugaban kaza wala wazifa ko kuma wani aiki a ce an ba mutum wani gwaggwaban aiki a lokacin da ya zamo ya dago gabaran addinin musulunci wala makana lillazi yatlubu al-ajil mallan yace babu wani ainihin gurbi ko gindin zama ga dukkan mutumin da yake neman abu magaggauci ma'ana shi abin da yake nema sakamakon duniya da ya shigo addinin musulunci ya samu komai yadda yake so fadda'atu wal jihad mallan yace kira zuwa ga Allah da kuma jihadi wa bazarul mali da kuma sadaukar da dukiya wan nafsi da sadaukar da kai kulluha duk wannan abubuwa yajibu an yuqsada biha wajhullah ya zamo yardan Allah akan fada wannan waddarul akhirah da kuma gidan lahira ma'ana duk abin da zaka yi ba wai ainihin tunanin ka cewa kaga wani ya zama ahlus sunna abuwa sun wato sun abuwa lissafin sa ya hadu wani ma da yana talauci ya shiga sunna yanzu ya samu aiki ce ta wannan sunnar da ya kamata a shiga a'a dan Allah zaka shiga Allah subhanahu wataala shi bai ce zai biya ka a rayuwar duniya ba mun sha fada akwai sahabin da yake so ya aure amma hatta mayafin da zai ba matan bai da ita zan daura kawai gare shi kuma sahabi ne Manzon sallam akwai lokacin da ya tashi da dare yana yawo ya haɗu da sayyidina Abubakar ce Abubakar me ya fito da kai ya ce wallahi ma'aikin Allah yin wata fito da ni Manzon Allah ce ni ma abin da ya fito da ni kenan daga gida sai ga Umar me ya fito da kai ya ce wallahi yin wata ta fito da ni kasa ba ta taba ganin irin wayannan bayin Allah ba amma Allah bai kawo musu abinci daga aljanna ba a ce yin wata fito daga manzon Allah daga gida dan Allah zaka irin wannan tunani kai kuma wai ka ce so kake kaya ba za ta soka ba kuma wai sunna zaka yi Allah ya kiyaye amin abu na 12 mallan yace tanzimur rasul sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi al-aqaba tsara wannan wato tafa da manzo sallam yayi masahabbansa wa taqsimuhum da kuma raba su wa ja'al urafa da kuma sanya wato ainihin jagorori wannuqaba da kuma wakilai alaihim akan su mimma yusayil itisal bihim wato abu ne wanda zai saukake haduwa da su ma'ana a cikin sauki wal qudrata ala tartibihim da wa tarbiyatihim da kuma wato samun dama a bisa yadda za a tarbiyance su wa mutaba'atihim da kuma bibiyan ayyukan su kaga duk lokacin da aka ce ga mutum goma ga shugaban su kaga idan mutum 100 ne in ka tashi goma kawai zaka nema maimakon a ce sai ka kira 100 ga baki daya kuma zaka samu sauki gudanar da aiki domin kowanne zaka iya cewa to ka je mutanen ka su yi kaza in sun yi kazo man da abin da suka yi kaga komai sai zama a cikin sauki wannan yana nuna kwarewa irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abu na 13 yace qauluhu fadansa inda yace akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku fitan mun wato da ainihin wakilai 12 daga cikin ku walam yaktar lahum shi bai zaba masu ba ma annahu bi imkanihi tare da cewa shi yana da iko an yaktara ya zaba man baya ahu ga wanda suka yi masa baya din nan fil aqabati alula aqaba ta farko hum min as-sabiqin kuma sun daga cikin wanda suke marigaya wa kana arduhum 12 kuma ardinsu su 12 ne fa ta'um alhaqa anan sai manzon Allah ya ba su wannan jama'a haƙi fil ikhtiyari su je su zabo su da kansu ihtiraman li ara'ihim domin mutunta ra'ayoyinsu wa qulihim da kuma mutunta hankulansu wastifadatan min taqatihim da kuma wato ainifin samun fa'ida daga wato ainifin damarsu wa khibratihim da kuma ƙwarewarsu dir rijali ta hanyar sanin mazaje fi ikhtiyari alafdal ta fuskan zabin wanda yake mafi fice kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa ya fi su sanin al'umma ko ya fi su sanin dacewa ba a'a sai ya dora musu na cewa ku zabo ku da kanku kamar yadda muka ce akwai hikima a cikin wannan da manzon Allah zai zabo musu wa'ansu shi da kansa to idan an samu matsala wasa iya cewa to ai da mu muka zaba ba za a samu matsala ba to sai manzo Allah ya ce zai zaba su da kansu kaga anan an mutunta tunanin su cewa suna tunani mai kyau wanda za su zabo mutane wanda suke masu muhimmanci abu na 14 malam yace innar rijal alladhina yu'adduna innar rijal alladhina yu'adduna wato tabbas mazajen da ya zamo ana tanadawa li hamli rayat al-islam domin daga tutan addinin musulunci wa qiyamid din da kuma ainifin tsayar da addini ala sawaidihim abisa wato ainifin sangalan hannayensu ghayrul ladhina yuriduna to ba wanda suke nufi bane an yaishu ala hamishil haya su rayu a gefen rayuwa ma'ana mazaje da ake tanada domin dauka gabaran addinin musulunci ya zama sun dauke shi ainihin sun tallabe shi da hannayensu ba ne yake ta ba wanda suke so su koma gefe bane ba a dinga yin abubuwa su ba san ana yi ba a'a sai wanda yake ainihin jarumin gaske wanda kullun yana so ya zama ainihin shine zai sa za a samu alkhairi ta hanyar sa abu na 15 yace annad din alislamiyya a cikin darasin da ya gabata mun fahimci cewa addinin musulunci lam yasil ilaina bisuhulatin bai iso zuwa gare mu da sauki ba bal malam yace ba haka yake ba yake cewa bal ba'da juhudin wa badal anfus yace ba haka lamari yake ba ya zo ne ba'da juhudin bayan kwazo da kokari wa badal lil anfus da kuma sadaukar da rayuka wal amwal da kuma dukiyoyi wa farqatil ahli wad dar wad diyar da kuma rabuwa da iyalai da kuma ainihin garuruwa ku duba yadda sahabbai suka ba dukiyoyin su zamu zo nan gaba mu ga irin yadda suka yadda su rayu da addini su manta da duk wani abin da suka samu ainihin rayuwa abu na 16 mara yace fa fil bai'atil ula a waccan taffa ta farko kana al-imanu billahi wa rasuli sai ya zamo abinda aka yi musu taffa imani da Allah da manzo shi kadai wa fil bai'ati thaniya amma a taffa ta biyu kana al-adu an hijrata wal jihad to sai ya zamo kudirin an yi shi ne akan hijira da kuma ainihin yin jihadi domin addinin Allah ya ci gaba abu na 17 min rahmatillahi li'ibadi yana daga cikin jin kan Allah da yawa bayinsa annahu lam yujib alaihim jihada cewa Allah bai wajabta musu jihadi ba hatta takuna lahum darun wa ma'awa ya'una ilai har sai da suka zamo ainihin sun samu gari da kuma makoma wacce za su koma ainihin zuwa gare ta wa qad kanat al-madinatu awwala darin fil islam addinin musulunci ya zamo shine farkon garin addinin musulunci babu lokacin da Allah ya taba shar'anta jihadi ba a samu daula ta addinin musulunci ba duk malamin da ya san addini zai nuna maka cewa idan ana so addini kai gaci to ba a samu gyara daga sama gyara daga ƙasa ake faro shi Malam Albani Allah ya kansa da gafara da rahama yana magana akan mutanen Misr wanda suke yan mai sunan su mutanen Mirsi ikhwan yana kalubalantar su cewa ba a samu gyara daga sama duk wanda ya ci nasara to da kasa yake faro gyara idan ka ce daga sama zaka samu gyara to wallahi ba za ka yi ko ina ba kuma gyaran ba zai ci nasara ba ya ke faro gyara daga kasa duk wani wanda zai taso yi kokari ya taso akan gyaruwa da nagarta ka karantar da shi ka ilmantar da shi ka saita shi ai dole ne dai manya wata rana sai sun zama babu su mutum ya fi tsara sai ya shaki yancinsa tsufa ma ya ishe shi ya zama bai jin ɗanɗanon kowane irin abinci ya yi ma addini kafar unguri ya yi shaki yanci wata rana sai ya zama tsugunni a gida sai dai a fito da shi a shanya a mayar da shi matasa su ne za su zama ainihi wanda suka samu tarbiyya su ne manyan gaba to duk wanda ya san addinin musulunci ya san daga ƙasa ake somo gyara amma duk wanda ya ce zai somo daga sama ka rantsi baka daga fara wallahi ba zai ci nasara ba ba taɓa wannan a cikin tarihin addinin musulunci ba to shi sun yi manzon sallam za mu ga cewa kullun yana faruwa da ainihin matasa gaba ta biyu zaka samu cewa Allah bai taɓa shanta jihadi ba a lokacin da ake cakuɗe kan ba ka tafi nesa ƙasa a ƙasar ka ta Najeriya Shehu Usman bin Fodi kafin yayi jihadi sai da ya ƙaura ya kafa daula ta musulunci mai cin gashin kanta mai cike da adalci da gaskiya da nagarta kuma ba har kawai kama jihadin ba sai da ya dinga aike wa sarakuna wasiƙu nasu bi Allah su zubar da gargajiya wani lokacin ma shi da kansa yake zuwa kuma ma bai soma jihadin ba sai da aka ɗauki mataki a kansa sannan ya soma jihadi na kare kai to saboda haka kenan duk lokacin da aka ce ana so a yi jihadi domin addini ya tabbata sai an sami daula islamiyya wacce take ainihin ka'ima in ba haka ba sai a dinga wato ainihin shirme kun bukata ba za ta iya biya ba Allah shi ya damu malai sai as'ilatun lil muraja'a ga yan tambayoyin domin muraja'a abu na biyu ce fi ayi sanatin karat bai'atul aqabati thaniya a shekara ta nawa ne aka yi wato bai'a ta aqaba ta biyu wa kam adadul ladhina hadaraha kuma nawa ne mutanen da suka halarce ta min ahli yathrib daga mutanen madina abu na biyu ma hiya bunud tilkal bai'a menene kudurorin wannan chaffa da aka yi abu na uku kam adadu man ikhtarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nuqaba ala qaumihim nawa ne adadin mutanen da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zaba wato akan mutanen su zama wakilan mutanen su sai sai uzkuru salasatan min al-ausi wannan men din sai kun goge daya uzkuru salasatan min al-ausi ka ambaci uku daga cikin aus wa salasatan min al-khazraj kuma ka ambaci uku daga cikin khazraj abu na hudu uzkur khamsata durusin min hadhihi al-bai'a ka ambaci darussa guda biyar wanda ka fahimta a cikin wannan chaffa da aka yi to sai darasi na gaba iyayen sa ko yace qala'i'ul hijrati ila al-madina na farkon yin hijira zuwa madina at-tala'i jam'u tali wato wanda suka fara yin hijira zuwa ainihin madina malam yace lamma bai'at tala'ul khairi yayin da na farkon alkhairi suka yi taffa wa mawakibun nur kuma wanda suke ainihin kunzumi na haske ina ka sai mawakib jami'in na mawkib al-mawkib shine mutane su taho dan dazo wasu a sama wasu a ƙasa min ahli yathriba wato daga cikin mutanen madina yayin da suka yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci wadifa'i anhu da kuma ba addini kariya to yayin da wannan abin ya faru sarat sa'iratul mushrikina sai tsiwar mushrikai ta tashi ko kuma kace sai hankalin mushrikai ya tashi duk wanda ka fassara yayi fazdadu idha'an lil muslimin sai suka dada cutarwa ga musulmi ma'ana sama da yadda suke ada fa adina annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bil hijrati ila al madina sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yayin musulmi idni cewa su yi kaura zuwa madina wa kana al maqsud min al hijrati ila al madina kuma ya zamo manufa ta yin hijira zuwa madina iqamata dawlatil islamiyya shine kafa gwamnatin musulunci allati tahmilu da'wa wace ita za ta dauki gabaran kira zuwa ga Allah wato jahidu fi sabiliha kuma ta yi jihadi saboda ita da'awar hatta la takuna fitnatun ta yadda wata fitina ba za ta kasance ba malamai suka ce shine shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kuma addini ya zamo gabaki dayansa na Allah ne subhanahu wataala wa kana tawjihu il madinati min Allah ta'ala, kuma fuskantar da mutane cewa ku tafi Madina ya kasance daga Allah ne subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih al-Bukhari, ya zo a cikin sahih al-Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, yace inni uritu dar hijratikum, yace ni an nuna min gidan kaurarku, ma'ana a mabarki an nuna min garin da za ku yi kaura. Zata nakhlin, gari ne wanda yake mai yawan itacen da binai, baina labataiha, tsakanin duwatsun ta guda biyu, sai ce wahu mal harratani, wato shine bakaken duwatsun nan guda biyu, akwai harra sharqiyya da kuma garbiyya. Duk wanda ya san garin Madina zai ga cewa wato waɗansu duwatsu ne bakake yammacin gari da kuma gabacin gari, to tsakiyar su Madina ya zama ainihin Allah ya samar da ita. Wa fi sahih Muslim, ya zo cikin sahih Muslim, an abi Musa, daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda, kala yace kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, yace ra'aitu fil manami, na gani a cikin mafarki, anni uhajiru min makkata, ni garin nan ina yin kaura daga makka, ila ardin biha nakhlun, biha nakhlun, yazo wata kasar da ya zamo akwai bishoyin da bine a cikin ta, fa zahaba wahali, sai tunani na ya tafi, ila anna hal yamama, cewa ainihin binnin yamama ne, aw hajar, ko kuma ainihin hajar ne, fa idha hiya al madinatu yathrib, sai ya zamo ashe ita ce Madina wacce ake kira Yathrib a farkon al'amari. Kuma mafarkin annabawa gaskiya ne, tunda manzo Allah yin farki yayi kaura, kuma ga yanayin wurin yadda yake, to sai Allah ya tabbatar da shi kaman yanda yin farkin. Malin yace faja al qaumu yatajahazuna, sai mutane suka shiga kintsi da tanadi, wa yatawafaquna, kuma ainihin suna yin tattaunawa su yi muwafaka da juna, wayata wa sauna, suka dunga yalwata ma juna, wanda bashi da abun hawa mai shi ya bashi, wanda bashi da kudi wanda yake da shi ya bashi, wayakhrujuna, kuma suka dunga fita, wayukhfuna zalika, suna boye wannan fita ta su, saboda lokacin akwai hatsari ba za a yi fitowa ainihin karara a ce za a yi hijira ba. Fa kana awwala man qadima al madina, sai ya zamo farkon wanda ya zo Madina, min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, daga sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi, Abu Salama, shine Abu Salama ibn Abdul Asad dan Abdul Asad, thumma qadima ba'dahu Amir ibn Rabi'a, sannan Amir dan Rabi'a ya biyo bayan sa, ma hum ra'atuhu, tare da shi akwai matarsa Laila binti Abi Khafma, irse Laila yar Abu Khafma, fa hiya awwalum ra'atin qadimat al Madina, ita ce farkon matar da ta iso zuwa Madina ta hanyar hijira, thumma qadima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai sahabban manzo tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi suka zo, arsalan, jama'a bayan jama'a, ar-rasalu shine jam'in sa arsal, ya kace ja'al qaum rasalan, mutane sun zo wa'ansu bayan wasu, ma'ana wannan su iso, sannan wannan su biyo bayan su, fa nazalu alal ansar, sai suka sauka a gidajen mutanen Madina, fi durihim, a cikin gidajen su, fa awawhum, sai suka ba su mafaka, wa nasaruhum, kuma suka taimaka masu, wa asawhum, kuma ainihin suka yalwata masu. Kun ga mun shaji irin yadda manzon sallam ya kulla kawance tsakanin mutanen Makka da Madina, ba ma abin da ya shafi almuwasat ba, sai suka yi musu ithari. Mun sha fada cewa mu yanzu mai karfin halin gaske shine zai yi maka almuwasat, yana da 1,000 ya karfin hali ya baka naira 50 idan za ta ishe ka cin awara, ko naira 100 ya karfin hali, kai ai sai mai karfin hali a ce 1,000 sai baka 100, kaga wannan shine almuwasat. To su sabai sai suka tsallaka daga almuwasat suka kai matsayin almuwasat almusawat, 1,000 ce ya baka 500 rike 500, sai suka tsallaka daga nan suka kai matsayin ithari, bai ci ba ya baka ka cika koshi, 500 kadai gare su ya kundume ya baka shi ya kwanda yinwa. Ai zuba al-sunna da ana yi wannan ko, ai abubuwan ba faɗa ba ce da baki aiki ne zuzurutarsa. Ai yanzu wallahi wanda ma yi maka muwasat din to sai jinjina, kashe da ka zo ka fara kuka sai fika kuka, ya fika kuka kuma kudi na nan tuntum a jihunsa kayya sunna aiki sai wallahi ba fada ba sai da baki Allah shirya mu amin shine yake cewa wa kana salim maula abi hudhaifa salim maula abi hudhaifa ya kasance ya ummul muhajirin bi quba shi yake wa mutanen makka da suka hijira limanci a quba kabla an yaqdima annabi sallallahu alaihi wasallam kafin isuwar manzo tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi falamma kharaja almuslimuna fi hijratihim ila almadina yayin da muslimi suka fito a cikin hijrarsu zuwa madina ghadibat quraish alaihim sai quraishawa wato ainifin suka fusata akan su wagtazu kuma ya zamo ainifin sun yi fushi alaman kharaja min fitiyanihim akan duk wanda ya fita daga cikin matasa samarin su wa kana nafaru min al-ansar kuma wayansu jama'a daga cikin mutanen Madina sun kasance bayu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi taffa ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fil bai'atil akhirah a bai'a ta karshe ma'ana shine ta biyu thumma rajau ila al-madina daga nan sai suka koma Madina falamma qadima awwalu man hajara ila quba to da mutanen da suka yi farkon hijira suka isa quba kharaju ila rasul sallallahu alaihi wasallam bi makka su kuma wannan sai suka fita suka koma zuwa ga manzon Allah a makka hatta qadimu ma ashabi fil hijra har ya zamo sun iso tare da sahabbai ainifin a cikin hijira ku duba wannan al'amari mutanen madina ne amma su ga an fara hijira suka to su ma ladan hijira ba za a basu a baya ba suka niki gari ba wata mota tafiyan kusan kilometer 500 wasu ma kafa suka je makka kuma suka wo hijira saboda ka sune lansarawa sune muhajiruna kai wallahi addini aiki ne ba fira bace da baki saboda kamalin yake cewa fahum muhajiruna ansariyun suka zamo sune muhajiruna kuma sune ainifin ansarawa wa hum zakwan ibn abd qais wa uqba ibn wahab bin kilda ibn kalda wal abbas ibn ubada ibn nadla wa ziyad bin labid wannan sune ainifin lansarawa kuma muhajiruna wa kharaja al muslimuna jami'an ila al madina gabake dayan muslimi suka fice daga makka zuwa madina falam yabqa bi makkata fihim babu wanda yayi saurata a makka daga cikin muslimi illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa ali fati sai manzo sallam da abubakar da ali aw maftunun ko wanda ya zamo an fitine shi ma'ana an kulle shi an hana shi fita aw maridun ko marar lafiya aw da'ifun al-khuruji ko wanda yake rarrauna ba zai iya fita ba malam yake cewa amilat qiyaratu quraish ma fi wus'iha jagorancin quraishawa sun yi aiki iyakar iyawarsu lil haylulati domin tsarewa da shamakancewa duna khuruji man baqi min muslimina wato su hana fitar wanda ya sauran daga muslimi ila madina zuwa madina wattaba'at fi dhalika iddat asalib kuma suka bi salo daban-daban na halayen hijira minha daga cikin salo-salo da suka bi insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu rana ita za mu karanta wannan salo-salo kuma muga cewa sun ce riba ko musu riba ba saboda irin lokaci za mu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya fi mana kuskuren ya gane da mu daidai din yan uwa kamar yadda muke fada dan Allah abubuwan da muke fada su dinga shiga kunnuwan mu dinga aiwatar da su a waƙi'in rayuwar mu daka ne zamu zama ahlus sunna na gaske ba ahlus sunna ilifin asuna ba Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya wayannan fitintinu Allah ka magance mana su da wanda muka san da wanda bamu sani ba Allah ka tsare mu da tsarewarka ya Allah wayannan zabuka da suke tawa Allah ka yi mana zabin alkhairi ina sake jaddada mana ƴan uwa mu dinga yi wa kanmu fatan alkhairi cewa insha Allah za'i zabuka lafiya akammala lafiya kuma Allah zai mana zabin alkhairi insha Allah ta'ala addu'o'i kuma ba fashi ba dare ba rana muna fata Allah zai karawa duka abinda zamu insha Allah na addu'o'i Allah ya samu dace Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma malam Muhammad Khalil wanda mun san dama yana aiki a committee hizba ko an ce hukumar hizba ya aiko sako ta akwai bawon Allah da yazo daga Yola wanda yake daga cikin masu gudun hijira kuma ina cikin hali na gagani kai da bukatar taimako to muna fatan yan uwa za su saka taimako domin a ga zama wancan bawon Allah kuma ko wanda hizba ma da Allah ya masa rasuwa daga cikin masu kokari muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa yafe laifukan sa mu kuma Allah ya muna kyawun karshe eh dama neman taimako a yanzu ne za dan zazzagaya domin a dan tattara abubuwan mai tambaya ta farko yake ta mallan ni ne ban samu sallar azhar ba har lokacin sallar la'asar yayi sai nazo na tarar da ana sallar la'asar shin mallan na bili man nayi sallah tare da shi ko sai na rama la'asar na rama la'asar azhar sannan nayi yaya abin yake to abinda zaka yi ya halatta kai da baka yi adh-dhuhr ba ka zo ka bi shi da zimman kai kana yin adh-dhuhr ka kabbara adh-dhuhr dinka bai mai la'asar wannan ya halatta ba wata matsala lokacin da kuka kammala kai yanzu kai adh-dhuhr la'asar kake jira in ka samu wani jami'in da za ku yi shikenan kaga ka tiri ba biyu idan kuma baka samu to shikenan sai kai la'asar dinka kai kadai amma da adh-dhuhr dinka tayi mai tambaya ta biyu ke cewa mallam matata tana samun ciki akai-akai kuma wanda ake shayarwa yana samun matsala na lafiyar sa sakamakon wannan cikin shi mallam zan ki yin family planning har sai ta gama shayarwa ko kuma ya zanyi eh babu wani malami wanda yace tazara haihuwa ba daidai bace bai halatta a yi tazara haihuwa musamman idan akwai irin wannan matsalolin abinda dai baya halatta kawai a ce juna biyu ya samu za a je a zubar ku abin da yake madaka wannan baya halatta amma dai abubuwan tazara haihuwa muhimmi ne abinda muke ba da shawara irin wannan gaba a daina yi da ka dinga zuwa wajen likitoci sai ya zamo mata ba su cutu ba matsaloli da mata suke samu na canjin al'ada da rikicewa al'ada duka yana da alaka da irin shan magunguna da ake samu barkatai ko ma zama su kansu cutu dangane da wannan abubuwa saboda haka dai samu likitoci so ana abin nan ko kuma ma kamar yadda wasu masu irin magungunan gargajiya suke faɗa suna cewa hatta akwai irin wato mai na maina dai wa ana amfani da shi irin wannan gabar ba ma sai an sha wasu kwayoyi wanda suke cutarwa ba idan mutum ya je guma su irin wannan sana'ar magungunan su mahabbatu sauda da man zaitun to insha Allah kila za su yi faɗa masa yadda ramarin yake tambaya ta uku yake ta mallam ina son yin aikin alkhairi har ina tunano abin da zan yi amma daga ƙarshe sai na kasa yi ina ta shawarwari daga ƙarshe sai abin ya lalace shin mallam akwai wata addu'a da ya kamata nake yi ko hakan ta daina samu na ai ba wai wata addu'a zaka yi ba da ka shirye zaka taimaki addini musulunci fitar da kudin ka je ka bar ka daina shawara duk lokacin da zaka tashi zaka taimaki addini yanzu da zaka kaddara cewa zan ba da naira 10,000 akan ka zana alkhairi to insha Allah idan ka bari sai gari ya waye sai kai karfin hali ka bari 5,000 domin shedan zai dinga bijiro maka da matsaloli da shawarwari kai yanzu ba ka gari halin da ake ciki kaza 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 da lurori to sai ga cewa karshe ma ka ce ba komai ayin Allah da nan gaba ma zan yi wani to maganin abin da kai nufin alkhairi kawai je kai wannan kawai shine amma ka dinga cewa wai baka da wannan ita ce addu'ar da kaji cewa kai niyya kawai je kai to insha Allah ta'ala zaka ga cewa komai yana gudana amma ka kawai kai nufin taimakon addini kai ta shawara kai ta shawara bazan ka kira da matashi in baka da aure sai ga wani sabon handset sai kai naka dama na da ne bari ka siya kaga sabon takalmi sabon jeans duk sai ka zo shikenan abin da kai nufi na lada kuma duk sai ka bar shi a cikin abin da ba wani muhimmanci a rayuwa Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh